sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da Sarauniya da Far'a da Noma da Dalol da kuma Niyya muryar Arewa. Za ku kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Yanzu ma Grace Alheri Abdi ce tare da Usman Kabara muka sake shigowa da wannan karo da shirinmu na hantsi. Bayan labaran duniya, za ku ji takon saka da ake tsakanin 'yan hamayya da gwamnatin ƙasar Kamaru. Usman Kabara zai shigo da shirin na ƙasa, wanda a yau ya karɓi bakuncin wani fitaccen ɗan siyasa a jihar Jigawa, malami kuma ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar masu na ƙasa ta Najeriya. Baba Yakubu Makeri zai shigo da sharhin jaridun ƙasar Ghana na wannan mako, kamar yadda muka saba mu ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a assalamu alaikum, ga kuma cikakkun labaran. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tana nan tana tsananin binciken zargin aikata laifuffukan cin zarafin saduwa da ake wa sojojinta na kiyaye zaman lafiya da aka tura Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya. Cin zarafin da ya hada da akalla kananan 'yan mata guda 98, zargin da wata hukumar rajin kare yaduwar cutar HIV ko kuma AIDS da ke Amurka mai suna Code Blue Campaign su ne suka gabatarwa da Majalisar Ɗinkin Duniya wannan kara, wanda ta ce abinda ya faru a tsakanin shekarar ta 2013 uku da 2015 a lardin Kemo da ke Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya abu ne mai cin zarafi. Abin ya kuma hada da jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya na kiyaye zaman lafiya da kuma waɗanda ba nata ba, kai har ma da sojojin cikin ƙasar ta wadda suke aiki tare da na Majalisar Ɗinkin Duniya. Jami'an binciken na majalisar sun tabbatar da cewa sun ƙayyade yawan iyakoki da za su bi ko kuma sojojin za su shiga, ta yadda aka ƙayyade musu aiki a Burundi da Gabon. Sannan a haka an haramtawa waɗanda ake zargi da shiga sansanonin soji har sai an gama binciken al'amarin. Haka kuma Rwanda, rundunar Faransa ta Sangaris na cikin waɗanda ake zargi da aikata wannan mummunar ta'asa.
Jami'an tsaron Turai da ke aiki ba ji ba gani don kare lagon yaduwar ta'addanci zuwa cikin Turai na shinshino yiwuwar mayakan sunkurun na ƙoƙarin canza dabarar kai hare-hare ga muhimman wurare a Siriya da Iraki, musamman game da bayyanuwar na'urar kwamfuta nan da aka tsinta a cikin bola a Belgium dauke da hotunan ofishin Prime Minister kasar. Hakan ya nuna 'yan ƙunar bakin wake Khalid da Ibrahim Barrowe sun aiwatar da leƙen asiri kan faifan bidiyon da ke nuna ma'aikatan nuclear Belgium ta Tihangi, alamar cewa 'yan ta'adda na da niyyar canza salon kai hari wurare masu sauki kamar tashoshi da shaguna zuwa kan manyan muhimman wurare.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Dan takarar jam'iyyar Republican na sahun gaba a Amurka Donald Trump ya kunno wutar kace na ce a wata hirarsa da gidan talabijin na MSNBC game da bayyana cewa zai hukunta duk matar da aka samu da laifin zubar da ciki bayan an haramta dokar a Amurka idan har ya zama shugaban kasa. Sa'o'i kadan bayan ya sha caccaka daga mutane, sai ya fitar da sanarwar cewa hukuncin da zai shafi likitocin da suka aikata zubar da cikin ne kawai, ba masu cikin ba, inda ya kara da cewa ita wadda aka zubar da ciki ta fada hatsarin waɗanda suka aikata abin ne tare da ita kanta da wanda yake cikin cikinta. Babban abokin hamayyar Donald Trump, wato Ted Cruz, ya ce Trump na aiki da yana buƙatar sanin ilimin siyasa, sannan hakan ya nuna cewa Donald Trump ba shi da zuzzurfan sanin al'amuran mutane na yau da kullum. Ted ya ce Trump ya iya furta komai na kalma ta bakinsa wadda za ta ja hankalin jama'a, to amma sai dai shi ma Cruz ɗin da kuma ɗan takara John Kasich da suke duka a jam'iyyar Republican suna fa'adawa da zubar da ciki.
Daga ƙarshe, rashin halartar rashin taron mako guda game da makamashin nukiliya da aka fara yau a nan birnin Washington ya haifar da tababar ko wasu ƙasashen duniya za su ba da haɗin kan daƙile faɗawar makamashin nukiliya hannun 'yan ƙungiyar ta'adda ISIS da kuma makamantansu. Taron zai tattaunawa musamman ne da zuman neman yadda za a daƙile yiwuwar barin makamashin nukiliya daga faɗawa hannun 'yan ta'adda a duniya. Daraktan tsare-tsaren gidauniya Flo Shears, Tim Colina, ya ce Rasha na cikin jigajigan wannan taro. Masu fashin baki sun ce rashin zuwanta babban gibi ne a taron, ba wanda ya haddasa ƙasashe da dama ciki har da Pakistan. Amurka da Rasha ke da kaso 90 cikin 100 na makamashin nukiliya a duniya. haɗe da jimillar fiye da rabin makamashin plutonium. Kolina ya ce yawancin makamashin da ke ƙasashe taɓa rauniyar hanya ce ke zuwa daga Rasha. Labaran duniya kenan kuka saurara. To madan labarin mu faro takun daga ƙasar Kamaru inda ake takun saka tsakanin ƴan hamayya da kuma hukumomi kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin mu Awal Garba ya aika mana.
Kungiyar gamayyan jam'iyoyin adawa na ƙasar Jamhuriyar Kamaru sun yi zanga-zangar lumana akan titunan fadan ƙasar Yaounde domin nuna bakin cikin su na rashin iriya gudanar da mulki da gwamnatin shugaba Biya take yi a fadin ƙasar baki daya domin ya kwashe shekaru 34 yana gudanar da mulkin sa bai tabbuka wani abun ku zo mu gani ba musamman ma a wannan lokaci da ake ciki wanda ake fama da rashin wadatattun wutar lantarki ruwan sha mai tsafta sha'anin tsaro ilimi da lafiya duka ya tabarbare a din kasar baki daya kuma gwamnatin kasar tana yi wa waɗannan bangarorin rikon sakainar kashi amma jami'an tsaro da magajin garin karamar hukumar Yaounde ta uku sun dakatar da su kuma sun tarwatsa ƴan adawan a yayin da suke ratsawa ta wannan karamar hukumar wanda kungiyar ƴan adawan suka nada shi ya zama kakakin su Mr. Soshen Medai Pilote da yake yi wa manema labarai jawabi ya nuna rashin jin dadin sa ga wannan gwamnatin ta kasar Jamhuriyar Kamaru. Kusancewa shekaru uku kenan muka mika takardunmu amma gwamnatin kasar ta kita yadda mu dinga fayyace gaskiyar irin mulkin da suke gudanarwa a fadin kasar baki daya ba za mu yadda da irin wannan mulkin ba wannan mulki ne na malaku mun gaji kuma ba za mu yarda da irin kiraye-kirayen da ƴaƴan jam'iyyar ADFC masu mulkin kasar suke yi ba domin cewa shugaba Biya ya sake zarcewa a shekara na 2018 mun san cewa suna harara ne domin a yi zabe a wannan shekaran ba za ta sabu ba wai bindiga a ruwa domin shekaran 2016 ba lokacin da kasar Jamhuriyar Kamaru ta shirya yin zabe bane kuma a tsarin kundin kasar mu sai shekara 2018 ne muka san cewa za a gudanar da zabe amma masu mulkin kasar yanzu suna so su lalata demokradiya a fadin kasar baki daya wannan ne ma yasa na kira Alhaji Sani Canga a matsayin sa na dan adawa a jam'iyya mai alamar masara yace ja da baya ga rago ba tsoro bane ga abin da yace
abin da biya shekara 33 ba yanzu me zai yi in ban da tattare na shi da kumbacin sa kawai samu ya bari aka ce mai an yi Kamaru ne kawai saboda shi a kowasu wanda za su su jagoran kasar nan a samu sabuwar manufa a samu sabon solo da har za a yi cimma su buri amma mutum shekara 83 mai zai kuma shekaru ya ci masa wasu shi magana su tsaya ba mutum shekaru ba ne sani ya kare mai ya bari yara kawai wanda Allah ya fa su ɗauka a ci gaba Kamaru da suke cikin duk ƙasa ɗaya da ake tunanin za ta kura shanin tattalin arziki da dawo ƙasa wanda wayan saka ta cikin ƙasashen da suke cikin talauci.
Datin Tuɓi Falalo Mijin Yawa a matsayinsa na mataimakin shugaban ƙaramar hukumar Yaounde ta biyu kuma kusa ne a ƙwaƙwalwan jam'iyyar ADFC mai mulkin ƙasar Jamhuriyar Kamaru ga abin da ya ce.
Sun yi maganar ruwa, sun yi maganar wuta, sun yi maganar ziri. Eske yau wanne abu ke existe ba yau ba ne. Eske gwamnati ba ta ƙoƙari. Eske Kamaru ne kawai take cikin wannan matsaloli. Ni na tafiya ƙasan wajen gani. Akwai inda ake da wannan matsala. Me amfani me aini important. Important a ga ya za yi a gyara wannan abu. In ba ruwa, eske ƴan hamayya ne kawai ba su da ruwa. Da ARDPC ne da kowa ba su da ruwa. To duk kuwa gwamnati na kula da wannan ina taimakawa ina ƙoƙarin duk ƙoƙarin da zai yi don ruwa ya dawo.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
To a gaida Malam Awal kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Wa ya san gobe ban da Allah in ko ka sani mu ganka. Wa ya san gobe ban da Allah. Wa ya san gobe ban da Allah an ya sani mu ganka. Wanda dai ya sani mu ganshi. sai ka tura in yau kana da hali sai ka tura gobe babu hali to Allah shi ya gane wannan haka dan kasuwa ka gane ka tura in yau yana ciniki gobe ba ciniki to duka Allah ya gane wannan ba san gobe banda Allah sai ka ga sariki yana sarauta sai ka karan gobe ba sarauta na jiru an yi canji ba Allah ki gane wannan sai ka tarai yau kana da halin lafiya ka gane sai ka karan gobe babu hali ana wani hajjinka ba Allah ki gane wannan ba Allah ki san da wannan in ko ka sani muganka to Allah ya gane wannan saka Allah ya shirye wannan ba ya san gobe banda Allah abin da jalalun ya boye ba mai isa ya gane sai ne in yi nufin mu gane sharaɗi kun ga sai mu gane in ya iya mu gane a ayaya mu kai mu san shi ba ya san gobe banda Allah sai ka tarai yau kana da kuɗi sai ka tarar gobe babu abu ba Allah ya gane wannan sai ka tura in yau ku babu ahu sai ka tura gobe kai mota ka tura gobe kai gidaje to duka Allah ya gane sirrin Allah ya gane wannan sai san gowan da Allah ya uwa jama'a nai lare gabi gare ku dan rabana rasul mai sarauta sarkin da ba kamar shi ƴan uwa mu shuka hairi hairi yana da lana in wanda ka shuka hairi ƴaƴanka za su samu matanka za su samu jikoki su zo su tadda tattaɓa kunne su zo su tadda sa rayukan mutunci do Allah kar mu shuka sharri do Allah kar mu shuka sharri sharri bai da magani ka magani sharri kun ga magani sharri kun ga kar ku yi shi
to madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogoma nan Washington yana cewa karfe 3:13 na asuba ga Usman Kabara da shirin mu na gaba
Nakasa.
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 Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba.
Masarara salamu alaikum barkanmu da haduwa a cikin shirin nakasa ba kasawa ba. Shirin nakasa ba kasawa ba in ba amanta ba yana tabo magana ne akan nakasassu da yadda ya kamata a tarere su a jawo su a jiki tun daga gwamnati har zuwa mutanen gari har su kansu nakasassun da yadda ya kamata su yi kansu. Wanda kuma a makon da ya gabata mun leka jihar Lagos inda muka ji wasu guragu ciki har da mai daukar hoto. To a wannan makon mun zakulo wani dan siyasa ne fitacce a jihar Jigawa. Haka zalika malamin jami'a ne. Bugu da ƙari yana ɗaya daga cikin shugabanni a ƙungiya ta nakasassu a Najeriya. To barka da haduwa cikin shirin nakasa ba kasawa ba da wa nake magana.
Sunana Honorable Adamu Shaibu Jigawa da tsohon wakilin karamar hukumar DC a majalisar dokoki ta jihar Jigawa sannan kuma mataimakin shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar masu nakasa ta Najeriya yanzu haka kuma ma'aikaci a jami'ar tarayya da ke jihar Jigawa to Federal University.
Wace irin nakasa kike da ita kai?
To ni da kasa ce ta rashin tafiya to mutumin da yake akan abin da ake cewa wheelchair.
Yawanci zaka ga irin kasashe nan su Amurka da kasashen Turawa da suka samu ci gaba da na Larabawan nan zaka ga akwai abubuwa na tafiya kamar yanzu keken nan da kake kai zaka ga akwai inda zaka bi ka wuce ka hawo mota ko ka shiga jirgin kasa ko tasi ta zo akwai yar kafa a fito da shi keken ka ya shiga da sauransu. Shin da farko ya kake kallon kasar mu ta dauki na kasassu tukun na da farko?
Alhamdulillahi wannan tambaya ta ka taimin dadi kuma zan iya ba da cikakken labari saboda wato Allah ya nufa na samu dama ta zuwa wato kasar Amurka musamman a nan New York kenan. Kuma alal hakika abinda na gani ake mai na kasa wato ba za ka iya kwatanta shi ba sai dai ni fatan Allah ya sa mu samu kwatankwatin ko kuma koda wani bangare nasu domin da ka tarar cewa kamar da kake magana harkar mota motocin da suke yawo a nan za ka tarar akwai motocin musamman wanda inda suke yin tunzo inda mai na kasa yake za a saukar da wato kafar mota ta sauka kasa dandamali daidai da kasan kana tafiya a kasa ka za a tura ba zancen daga ba zancen ya za a yi ka hau. Wannan da yake nan na biyu duka hanyoyin da suke garin New York za ka tarar cewa Malam Usman inda yake a kan titi akwai bangare da aka ware wanda mai na kasa mai irin wannan keke da wurciya musamman wanda suke amfani da inji in ba ka tafiya ta kilomita nawa ba ka bukatar wani ya tura ka ba ka bukatar taimakon wani saboda an yi abin daidai da bukatar mu ɗan uwa mabukata na musamman wato masu na kasa wanda yake aka san haka idan ka zo kasashenmu musamman irin kasar Najeriya ba za ka sami irin wannan al'amari ba kuma kuna koda a jirgi ne duk inda ka je wato amma ba zai ba ka tafiya ba kamar a Najeriya sai ka zo airport.
Wallahi
Malam Usman akwai lokacin da za mu yi tafiya. Airport amma an rasa sai da za a yi ma wato tsanin irin wannan motar da za ta haura sai tsani ma an rasa sai da za a yi ma a samu
abu cikin jirgi
inda ma ake amfani da irin airlift din nan ma inda ake da shi guda daya kuma yana ga maka wannan Abuja ne fa da kuma Lagos
binnin tarayya gaba daya
za ka tarar ana cewa mutum ɗaya ne yake da mukullin gurin ana jiran sa ya ban kuma ya fita sai ka tarar cewa duk yan uwanka masu kafa sun jira ya san barka kai ana jiran da ya za a yi da wannan dabarar wanda yake a New York za ka tarar cewa ai motar da za ta dauke ka ba an zaka je airport waya ce za ka buga kana unguwa ka ba a layi ka ba kuma idan ma suka bata maka lokaci zaka iya kai su ƙara cewa kuma ta mara lokaci ko ka kyauta za a ba dauke ka sai ka iya faɗi to irin wannan abubuwan wato akwai kallon musamman na ci gaba a nan nan kuma wato aka san haka wanda muke fata duk da cewa mun san ba ɗaya bane kasashen to amma akwai buƙatar idan an samu wani abu a san a ce an samu wani abu kuma wanda yake kusa da shi a wani
yawanci an saba mutum yana da gurgantaka ko makanta ko makamancin haka sai kawai bara da sauran sa irin kasashen mu ya akai kai bamu ji ka a bara ba da sauran makamanta haka sai muka ji ka kai har dan majalisa ya akai
Malam Usman ni wato gurgantaka ta kusan nan ce Taris ce ne wato gurgantaka ka san kala biyu
haka
da wanda mutum ko an aiki da ita ko ya tashi da ita tun yana yaro da kuma wanda Allah zai kawo maka ita wato ya zama ta jarabawa a cikin rayuwa to ni ta ta wannan ce
haka
saboda haka lokacin da ta same ni na nan gida yi karatu na lokacin da na gama degree dina a jami'ar Abubakar ta fa a balewa ta ainihin Bauchi ban san kalubale na lokacin kafin karatu ba
hatsari ka samu ne kenan
to Malam Usman wato Allah ya kan jarba ba dai na ga maka cewa a takaice wannan abin na ba hatsari bane
Allah
ya sani ba lafiya ba ranar da abin nan zai same ni talau na tashi a gidana da safi ba ma na yi sallah asuba kamar yanzu nan wato wannan abin ranar 12 ga watan bakwai 2002 kimanin shekara 14 na yi wanka na sa kayana yana dan jin haka jikina da kasala amma ban kawo wani abu ba sai na fito daga daki zan ci gangai da mahaifa na to ban fice daga cikin kwararrakin gidana ba sai kawai ina cikin tafiya sai tsaya a cikin hanji ba ba damar tafiya to sai na dan koma daki ina dafa bango na je na kwanta kamar minti 20 gaba ɗaya duk kafofi na jin dai na aiki ba zan iya tashi ba zan iya tsayawa ba balle tafiya har kawa yanzu nan kuma kenan nake rayuwa akan wurciya wannan shi abin da ya faru ba
Allah eh na gane
ba a cewa kana yaro zaka fara ba a cewa kana kan karfin ka ko kuma ka tsufa a kowanne da lokaci za iya faruwa
duniya mu ne ta kasannu duniya kallan ma azanta ta duniya kasan ma talauta duniya kasan ma talauta to duniya kasan ma azanta
dan kiyo mai na kasa ai ko kuma ka wani abu ka dauka cewa kaman ka ce miki kanka ne
haka ne
zai iya kasancewa a kanka ko akan wani makusancin in muka fice
a rayuwar lokacin da wannan abu ya faru daga 2002 shekara ta 2002 nan zuwa yanzu akwai wani abu da aka taba yi wanda kai ya sosa maka rai kila a nuna maka ko wani kyara ko wata tsangwama saboda wannan larurar
to ka san wato ai ya min daga cikin wato kalubale da harkokin na kasa musamman a kasar mu ta Najeriya ai wato abinda ake ta kokari shine wai maganar wai kyama din tsangwama din sai daga cikin waraka ta ne na kasa shine a nuna masa soyayya a nuna masa wannan na kasar da yake cikin ta fa ba wani abu ce wani abu ne kawai dai
na rayuwa
sannan saboda haka bai sa kuma yake cikin mutane ba to wani abu da muke fuskanta a kasashen mu shine wato a nuna ma zaka karamo mai na kasa a Najeriya yayi karatu amma in yaje daukan aiki ya ce ai ba za ka ce ba kurma mukawo ne ba za ka ce ba gurgu ne ba za ka ce ba kutu ne mutane kuma sun manta cewa ai har ka magana ake akan kokwalwa ne take tunanin me take komai lafiyar ka
ba kokwalwa
ka wata aiki kike ba farna kasa amma komai na kasar ka muddin kokwalwa ka ta aiki to kai ba da kai bane
to honorable Adamu Shaibu kenan daga jihar Jigawa sai wani makon kuma zamu ji shin wace irin gwagwarmaya fuskanta a rayuwa musamman ganin cewa yana kan kujerar guragu wato wheelchair a zaune gashi kuma dan siyasa yanzu bari mu je ga ɗaya daga cikin masu fashin baki akan al'amura da suka shafi nakasassu wanda kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda suke siyasa a jihar Kaduna bugu da ƙari har wasan tennis ya iya duk da yake cewa yana tafiya ne da sanda ba kowa bane face honorable Abdullahi Jigunu wanda yana ɗaya daga cikin tsaffin mashawartan gwamnatin jihar Kaduna shin me kake yi domin rayuwar yau da kullum
dan siyasa ne ni sannan kuma ina dan kasuwanci ya yau da kullum kasana da liki da dan kungila sai zuwa da mutum na rayuwa na
akwai lokacin da aka dinga maganar doka akan cewa ya za a da rayuwar nakasassu ta yadda za a kawo dokokin da za su tsare musu mutuncin su da martabar su da sauran makamantan haka da farko me zaka ce akan wannan doka zaka yi mana wata shimfiɗa
eh wato abin da ke faru akan dokan tun lokacin za ka dan gasan jo na kasuwanci kai ko kasa suna so a kafa doka na ya za a ci gaba da su ci gaba ko tottawa da walwalar da kasa su a kasar nan to amma an samu dan akasi akasin da aka samu shi ne sun kawo sai suka saka dokan kuma suka kawo bilciwar a bamu ma'ana commission mu ci gajiyar kanmu na fitar da cikin hukumar mata to duk abin da yawanci ne abin da ɗauka cewa an ci a bada commission to commission ka ga wani yanki ne wanda mai cin gashin kanta wanda don tun like direct ki za ta yi da zuke da kama koko ga daga su ci gajiyar kansu to sai na ga cewa ba commission muke so a fara yi mana shin an yi da mu a cikin gwamnatin kasar da yake da idan ba a yi da kai ba to ta yaya za ka so a yi da kai ka ga yanci bakarantun mu ana ware mu da na da masu tafiya bayan da aka saba aka siya kasar turai ba to idan ku an hada mu da masu lafiya idan sun buka karatu da mai kafa da mai gani da mai lafiya da sauransu makaho ma haɗa ka da mai ji idan kai kurma ne haɗa ka da masu ji idan kai makaho ne haɗa ka da masu gani ba sai a wani sun ɓarna mana cewa a mu muna ƙasa su ne ba mu da amfani kenan da ila ilimin boko da muke da shi a ƙasar nan.
Koyar da yadda za a koyar da mai lafiya da bambanci da yadda za a koyar da makaho ko gurku ko makamancin haka me wata hikima kake tunanin to za a bin an haɗa su an ce su karatu.
Shin ba koyarwa ba ne idan yaro ya taso ga baki ɗaya rayuwar shi an koya mashi ya koya ne misali ka gane makaranta na daga primary up to secondary har a level na yi da masu lafiya na yi ban taɓa alaƙa da kasar shi ba buga an buga ne da mai lafiya har ta ce rasu da mai na ya ce rasu da mai lafiya ne ba na ya ce rasu da gurgu ba ne to irin shi muke buƙata ba wai a ware ne ba ni ba da aboki da kasar shi sai ya taso na girman ma nake da abokai da gurguwa ba wanda ne aboki da kasar shi mutum kan so rayuwa na. To sai aka ce a ware ka baka da abokai sai da kasar shi ki ta da kai ka amana rayuwarka kaje baka da amana da kasar shi da kasar shi yanzu ka to amma idan hada ka da masu lafiya ne muka ta da yayan masu kuɗi muka ta su bura da yayan banye manya mutane muka maka ta da su kuma yanzu har yanzu sun ga da sun tsaya wannan zai ce ni ne ko wani sha'awa na to sai aka ce an hada da kasar shi to ta da yin samu amana da mutanen gari har da ta kawo siyasa kuma har jama'a sai dai zai yi wani abin da yayi
to Abdullahi Jigunu sai wani makon zamu sake wayar ka dan jin ci gaba da tattaunawar da muka yi da kai musamman game da rayuwar mutanen da suke da bukata ta musamman wanda mutanen mu suka fi kira da nakasassu a madadin dukkan din bakin namu sai kuma Ciyuba Hiro Dedone da ya hada mana sauti Usman Ahmad Kabara daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya
to kakai nisa a shashayi a dawo nan anjima zaka karanto mana takaitattun labarai sai kuma muhimman rahotanni da suka dauki hankalin jaridan kasar Ghana wannan mako ga Baba Yakub Makeri.
Zan fara sharhin jaridun ne da jaridar Daily Graphic wacce ta yi kadon labarai mai cewar gwamnan bankin tsakiya ya yi ritaya a wannan mako. Jaridar ta ci gaba da cewa gwamnan babban bankin Ghana mai barin gado Dr. Henry Kofi Wampa ya ce yana son 'yan Ghana su tuna da shi ne da irin sauye-sauye da ya kawo a sashen kuɗin Ghana. Jaridar ta ce Dr. Wampa ya ambato mata shirye-shirye da ya kawo a sashen kuɗin ƙasar kuma ya nuna cewa sun fara yin kyakkyawan tasiri. Jaridar Daily Graphic ta ce a hukumance ranar 5 ga watan Agusta ya kamata ne gwamnan bankin ya yi ritaya amma dai ya kamata ya dauki hutunsa da ya tara kafin ainihin lokacin retired nasa. Jaridar ta ce a fadar gwamnan ya shaidawa shugaban kasa John Dramani Mahama niyarsa a farko-farkon wannan watan Maris, kuma shugaban ya mai izini. Har yau dai jaridar Telegraph ta ci gaba da rawaito labarai a sashen kudin kasar. Jaridar ta ce hukumar ministan kudi ta saka ma kudin kudade da suka kai sidin Ghana miliyan 62,700 a cikin asusun ilimi ta kasa da zaman rabawa kwalejojin horar da maluma a matsayin kudin abincin dalibai. Jaridar Telegraph ta ce wannan albishir na kunshe ne a cikin wata sanarwa da hukumar kudin ta fitar, inda hukumar ilimi ita kuma ta tabbatar da wannan labarin, wanda gwamnati take kokarin biyan kudaden abincin dalibai wanda ake kyautata zaton cewa nan da yan kwanaki za su isa ga makarantun kuma a raba wa dalibai. Jaridar Telegraph ta kara da cewa hukumar kudi ta yi amfani da wannan daman ta yi bawa makarantu da daliban nasu da irin hakuri da suka yi da kuma gudunmuwa da suka yi wurin aiwatar da shirye-shiryen biyan waɗannan kuɗaɗen. Sako jaridar Guardian ta zuwace ita kuma ta rawaito wani abin fargaba inda ake samun karuwan tarin fuka ta TB, inda aka samu sababbin labaran cutar wanda ya kai 44,524 a cikin shekarar 2015, kuma tididai 9,714 ne suka mutu a cikin wannan adadin. Jaridar Guardian ta ce shugaban shirin yaki da cutar TB na kasar Ghana, Dr. Ninote Hansen-Noti, da ya bayyana wannan labarin, ya ce mutane 122 ne suke kamuwa da wannan cutar tarin fuka a duk rana ta Allah, kuma mutane 9 ne suke mutuwa da wannan cutar a kowace rana a cikin kasar Ghana. Jaridar ta ce yayi wayannan jawabai ne a lokacin bukin tuna ranar cutar tarin fuka a duniya a makon jiya. Jaridar ta ce bukin na Ghana ya tattaro masu ruwa da tsaki a wannan fanni don tabbatar da taken bukin na wannan shekara, cewa don kawo ƙarshen cutar ta TB. A yayin da ake fama da karuwar cutar TB a cikin kasar, jaridar Daily Guard ita kuwa ta kawo labarai mai cewar an samu raguwar cutar sankarau ainun a cikin kasar. Jaridar Daily Guard ta ci gaba da cewa hukumar kiwon lafiya ta ce ta fara ganin ana samun sauki yaduwar cutar sankarau wacce ta barke a cikin kasar, dangane da aiki gadangadan da hukumar ta yi wurin wayar da jama'a kan wannan cutar da kuma bada maganin rigakafi a fadin kasar. Jaridar ta ce a fadar daraktan sashen hudda da jama'a na hukumar kiwon lafiya Dr. Badu Sakodie, dabaru da kumar da kawayenta suka tabbatar da su sun yi kyakkyawan tasiri, kuma su ne suka yi sanadiyar ci gaban nan da aka samu. Jaridar ta ce Dr. Sakodie ya kyautata zaton cewa waɗannan dabaru dai za su ci gaba da haifar da ɗa mai ido. Jaridar Daliga ta ce kimanin mutane 550 ne suka kamu da nau'o'in cutar sankarau guda biyu da suka barke a cikin kasar, kuma sama da mutane 100 ne suka mutu a ciki.
To sai kuma ra'ayoyi da ku masu sauraro kuka aika mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum sashen Hausa, sunana Muhammad Awal Jigawa daga Zaria. Zan bayyana ra'ayina ne ko korafi da gwamnati da hukunci abin yara ta ayyanta a kan man fetur da matsalar da muke samar shi a garin Zaria. Domin ita gwamnati ta ce yanzu ba za ta ba kowa ko kuma kusan full dependent market, sai dai major market suke samun mai daga asibitin gwamnati ake karfi mai. To a nan garin Zaria yanzu abin ya juya, su major market za su karfo mai idan sun zo maimakon su sayar a cikin station nasu a yi suke sayarwa da independent marketers wannan mai. Talakawa kuma suna cikin wahala, suna cikin tsaka na kayi, ana sayar lita 180 yanzu haka a Zaria. Kuma hukumar DCR da ke alhakin yana wuyanta na haka irin aikin da suke, domin an ce kiman da aka kawo tabbatar da an san shi kuma a cire shi a wannan filin station. Kuma a nan garin Zaria ba haka ba ne, domin inda a ce suna aikin su yadda ya kamata ba za a ce an ɗauko mai da za a sayar a cikin farashi da gwamnati ta ƙa'ide a cikin station ɗin da gwamnati ke kawo, a sayarwa a hakan a karkata a sayarwa da ɗan kasuwa wannan mai zo su kuma suna tsawwala wa talakawa farashi. Kaga wato abin da kuka ce cewa rijiya ta ba da ruwa guga ya hana, saboda haka dan Allah shugaban kasa ya sa ido a Zaria, musamman masu aikin man ko kuma harkar marketing na Zaria, su suna jin daɗin wannan wahala da ake, domin suna tunanin sun fi samun kuɗi a cikin wahalar man fetur. Idan fetur ya koma ana samun shi a cikin sauƙi, da suna ganin burin su bai cika. Don Allah shugaban kasa ya taimaka ya sa man ido a garin Zaria. Da lafiya, mai magana Muhammad Awal Jigawa.
To sai kuma takaitattun labarai.
To inar amal, majalisar ɗinkin duniya ta ce tana nan tana tsananin binciken zargin da ake yi na laifin saduwa ko kuma aikata lalata da sojojin ta na kiyaye zaman lafiya suka aikata a jamhuriyar Afirka ta tsakiya. Jami'an tsaron Turai da ke aiki ba ji ba gani don kare lagon yaduwar ta'addanci zuwa cikin Turai suna shinshino yuwar kila mahara za su canza salon kai hare-hare a Iraki da kuma Syria.
To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau sai kuma can da la'asar ku je abokan aikinmu da waɗansu shirye-shirye ciki har da sai bango ya tsage na Jummai Ali. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Usman Kabara da ya taya na gabatar da shirin da Malam Siri da ya harhaɗa shiri da bada umarni da kuma injiniyan mu na yau Malam Zubair Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.